saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zamba FM, sai kuma wasu tashoshin na Zamba FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fadi tare da ni Amina Bahari Auna.
Jama'a, kamar dai yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau zamu yi magana ne akan kudin goro da nake yi wa juna da irin hadarin da ke tattare da haka.
Ke Zara'u, muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata da maza domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su.
Masu sauraro, barkamu da sake zuwa ku a cikin zaurin mu na yau da gobe. A wannan zaure namu a halin yanzu na tare da matasa da zamu tattauna da su akan kudin goro. Mai sauraro, kudin goro wato jam'i da muke wa juna musamman idan ya shafi inda muke tattara al'umma gabaki daya, wanda idan mutum daya ya fito daga cikin wannan al'umma ya aikata wani abu walau alheri ko shari, sai mu musu kudin goro mu jangina su da wannan abun da cewa gaba daya wannan al'umma halayensu ne. A cikin wannan zaure namu a yau muna tare da Hajiya Sadiya Muhammad wato Sarauniya, sai Sumayya Sadis, sai kuma na Abbas Usman wato Nabila da kuma Malam Umar Kumo. Malamai, barka da zuwa wannan zaure namu.
Barkanki.
To kamar yadda na gabatarwa na ce zamu tattauna ne akan al'amarin ko in ce akan maganar kudin goro da muke wa juna, wato inda muke yin jami'i idan abu ya faru a cikin al'umma. Hajiya Sadiya, me kike kuma fahimta akan maganar kudin goro yanda muke wa juna kudin goro, kuma me ake nufi da haka?
Kudin goro shine alal misali a turanci akan ce stereotype, kuma mutum ɗaya yayi laifi a kabila sai ai jami'i a ce gaba ɗaya haka suke. Alal misali bari in ce wannan zamanin da muka tsinci kanmu yanzu, sai a ce alal misali muka ce wannan fulata na ce ko ba fulata na ce, ai kidnappers ne. To ko wannan ba fulata ne ke kidnapper,
ai miki ta bakin nasu ba yanzu ce danki mashin ne.
To kai ya kuma wala ba haka take ba,
tunda duk abu akwai nagari a ciki, musamman ma kila zai yawa ma nagarin sun fi yawa. To akan yanda bayanin da malama Sadiya ta yi mana akan maganar kudin goro da muke wato a turanci ake ce stereotype, ba ce mata jami'in da ake wa al'umma, kun fahimci abin da ake nufi? Malam Kumu, idan aka ce kudin goro musamman kai da yanzu ake shirye-shirye ba kulata nan yanzu, kila ma waɗanda ma muka sani da suke kusa da mu, kila ba su ma cikin waɗanda suke aikata irin wannan laifin, amma saboda wani ko waɗansu kalilan daga cikin wani kabila sun fito sun aikata wani aiki wanda yake bai da kyau, kuma wanda al'umma suka yi tarda shi, sai ai wannan kabilar gaba ɗaya kudin goro da ma'ana cewa gaba ɗaya wannan al'umma ta lalace kuma mara kyauci. Malam Kumu, a matsayin ka na bafulata ne a daidai wannan yanayi da ake ciki na duk inda aka ga bafulata ne, walau baki walau fari da jeri dogo yana cikin daddar mutane ma suna cikin daddar da shi, ya kake fuskantar wannan maganar kudin goro?
To ai abin da ke jawo haka, kamar yadda Hausa suka ce wai wake ɗin shi ka bata kwari, kin san daga cikin fulanin akwai na kware majority wanda suka fi yawa na kwaren ne, to kadan ne daga ciki suke da halin tir, kuma su din ma in aka bincika aka duba aka gani zaki ga an dan tabo su ne. Yanzu misali kamar shekaru baya da suka wuce, in aka kama dan fashi zaki da cai ina muri ne, idan aka zo aka ga bangaren kazanta kin san wazalin girman ta cikin belbe ne, in aka zo bangaren saki na mata da miji a sha suke zan ce miki amma bahaushe ne shi da suke
wannan shine kan kudin goro.
Sannan kuma aka ce miki son banza bare bare,
Au.
Dan kuma da muna ka dingira mu wannan shi. To kun dai ji yanda muka dinga yakar junan mu da kuma cecekan junan mu.
Malam Abbas, a da idan mun yi kudin goro a tsakanin kabilun da suke cikin Najeriya musamman na arewaci, akan yi shi ne cikin ra'a da annashuwa saboda me kila abokan wasa ne. Kamar idan ka ji babbarbari ya yanki babulata ne, kamar yanda yanzu kuma ya yanki bare-bare wanda kila ba haka ne labarin yake ba. Zai yi wuni ya yanki su ne dan aidariya, shi kansa wanda aka yankan ba ka ga ba zai kishi ba saboda ya sa abu ne na wasa. Kuma abu ne wanda ka ga ba muni yake da shi ba, an yi ne kawai dan ayi raha. Amma yanzu kudin goron da ake sai zama ba na alheri ake yi ba, wanda muke yi ne domin mu bata wata kabila gabaki daya. Ya kake hangen wannan al'amari?
Eh, to gaskiya wannan al'amari da zan iya cewa a yanzu yana da matukar ciwo sosai musamman ga zamantakewar mu a wannan lokaci, saboda idan kika kalli zamanin da kamar da kika bayyana akwai duk irin waɗannan abubuwa, wannan na jefar wannan da wannan, amma mafi yawa an kika dauki shi zaki ga eh haka ana kallon haka ne, amma yawanci wasa ake daukar shi
haka
musamman shi yanzu magana da yake a ƙarshe da yake cewa ba ni ba Kano bane ba, amma da yake cewa babbar kin ga ya dan soke su ne aka so shi na ga platin
kuma ya jami'a
to abokanan wasa ne, akwai wasa irin waɗannan. So amma yanzu gaskiya yadda wasan yake ya koma kawai tashin hankali ne, saboda yanzu idan misali zan iya badawa a dan datsin baya idan ka je irin kudancin Najeriya in har ka nuna cewar kai babarbare ne kawai ana cewa ana ma kallon Boko Haram
kawai a lokacin saboda abin da ya faru
kawai kai Boko Haram ne, saboda Allah in kika dauki mutanen Boko Haram din a cikin mutanen Najeriya Maiduguri Araba su kashi 100 duk kai kino za su dauka a cikin 100, to amma sai ake masa kallon haka nan gabaki da to kuma duk wanda ka kalla ka ce ma Boko Haram dole sai inda karfin shi ya kare, to haka bangaren kidnapping na haka bangaren duk wadanda to yanzu abin da ya koma gaskiyar magana ba wai na wasa bane ba, duk mutumin da ka jefa da abin nan shi ka ce mishi wai dan fashi ko ka ce mai dan kidnapping ko ka ce mishi dan
saboda kila wani daga cikin dan kabilar su
dan yana yi, to wannan abin gaskiya ba adalci bane ba, dole kuma ya zama da zafi wanda har takan iya kai ga rikici gaskiya a irin wannan lokaci da muke ciki.
To sai ma sai zama rikicin gari,
to
na unguwa sai zama da gari,
to nawa kai ma irin wannan
wala da wani ala misali a ce a da ni yanzu a tudun wadace ɗan zangwara yanda muke mu a da har iyamurai lokacin Christmas kare muke yin shi in sallah ci zo mu ma tare suke mu an zauna lafiya
ana jin ran juna,
amma yanzu ana rasa mi
kore daga ruwa
abu kadan kadan jefa wasa mutum sai
ka mutum sai ya dauke shi da zafi.
Wannan magana ta kudin goro da muke yi wa juna musamman idan an aikata lefuffuka ya kawo rabaraban kawunan al'umma an kullura. Malama Samayya, ke ce matashi alaiku ke tare da matasa ke yar makaranta ce kuna tare a da idan kika sa kaya da wanda yake yaran ki da wanda ba yaran ki ba duk ɗaya yake, amma yanzu mun riga mun makan mu zuɗin kuɗin goro idan kin yi shiga ma shigan da kika yi ma yana nuna ga inda kika fito, sannan muna yin mu abun kuɗin goro a in te wani shiga na rashin mutunci ko nawa za a dama kudin goron da kuma ya kama ba wai kawai na al'ada muke yi ba, har da addini ma muna wa abu kudin goro.
Gaskiya haka ne na addinin nan, kamar akwai wata yarinya da na sani ita ba musulma ba ce gaskiya, to tana yawan sa hijabi ko za ki ga ta yi shigan ta lafiya lau. Ranar da aka faɗa wata yarinya cewa ita yarinyar na ai ba musulma ba ce, ba ki ga yanda suka dinga kyararta ba, ashe ba musulma ba ce shine take saka hijabi tana saka kaza, ai hijabin nan namu ne mu musulmai, da ce musu ai wannan sutura ce wanda kowa ma yana da rights din da zai sata, ba wai wannan da yana musulmi ga kalan suturan da ya kamata ya sa, wannan da yana wanda ba musulmi ba ga kalan
wato ra'ayi ne,
kawai ra'ayi ne, akwai wanda zaki ga kawai suna da ra'ayi ta yawo kuma kamar a cikin mu da muke kamar irin Hausawa haka zaki ga akwai wanda zaki ga suna sha'awar saka kayan wasu yaran ko kuma zaki ga yawa kayan wani fa kamar irin kayan Igbo ko na
ko kananan da kayan,
to wasu zaki ga da an saka kai sai a fara ce mata me yasa ta haka dan me yasa ta haka, yanzu har amari haka zaki ga wata zaki ga Bahaushiya ce amma zaki ga kawai lokacin bikin ta kawai tana da buri tana da sha'awar ta yi wannan shigan ko na Igbo ko na Yarabawa ko na Nufawa,
wanda abin da ya kamata kenan da abin da ya dace da zuciyar ki da tsarin rayuwar ki,
kuma hakan shi zai
ta kawo zaman
lafiya.
ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wato magana kwalliyar wata al'ada lokacin biki ya ta hankalina. Zarikin tuna kawata baka tsaniya da aka yi mata wakar nufawa a lokacin aurenta, mamanta ta je bikin nufawa kuma al'adar su ya burge ta.
Eh na tuna Aminatu, shi yasa kika sa wannan wakar kenan.
Kin gano ni, Najeriya kasa daya.
Aminatu kenan. Masu saurare bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Akwai kudin goro illar da ke kawo, yanzu ka duba irin da muke zaman doya da manja na kuma zaman arziki. Irin misali yanzu daga sa a garin Kaduna, da an gwanna gaba ɗaya gida ɗaya biyu musulmai, gida ɗaya biyu Kirista, to yanzu an kuma kowai a dunkule wai jinsi ɗaya ko wani abin nan. Kika kudin goro ya ga ya sa wani ra'ayinsa ya sa gaba ɗaya mutane
a kanta kuma kili da ga waɗanda yake son ya zauna da su. Yanzu haka a kudancin Kaduna kamar yadda ka kawo wannan misali, za ka ga wani shi ga shi musulmi ne kuma can yake so ya zauna, amma saboda an riga an yi mu abun kudin goro.
Wannan abun wato ya tuna min wasu lokuta da nake a makaranta tun muna ƙanana lokacin nan. Za ki ga tare nake da waɗanda nake musulman da waɗanda ba musulmai ba, gaba ɗaya ba mu a makaranta ba, harshe ya sha bamban, ma'ana ba yaren mu ɗaya ba, addinin mu ma ba ɗaya ba, amma muna zaune a makaranta duk abin da muke tare muke yi. Idan abinci ne tare muke ci, zai ɗauko na shi zan ɗauko nawa, za mu ci kuma gaba ki ɗaya. Sai ya zamo a cikin anguwan da muke ma, anguwan da muke mafi yawa akwai Hausawa, mafi yawa Hausawa ne, to amma akwai waɗanda suka zo wanda ba musulmi ba. Wallahi sai da ya zamo duk gidajen mu babu inda ba su shiga, mu mukan babu inda ba mu shiga, duka mu shiga gidajen su mu yi mutumin zan san iya tuna sunan shi ma, amma me za ki ga yakan dauki kuɗi haka ya ba mu, ya ba duk ana tare ba wani abu da zaki,
wato bai bambanta ya ran shi da ku,
baya bambantawa, duk ya dauke mu guda abu ɗaya ne. Sai nike gani a lokacin za ki ga a wasu lokutan ma sukan ce mana an kira sallah,
amma su suke tunatar da
ku sai an kira sallah,
lokacin ana zaune lafiya,
ana zaune lafiya, za su ce mana an kira sallah mu je mu sallah mu tashi. Kuma ran Lahadi idan suka je misali coci suka dawo, za su zo su zanna su ba mu abincin su,
kuma sai wanda za dawo za ku ci gaba da wasa,
saboda wasu lokutan ma mukan ce mu ci wanda mu kila ma ba mu da halin da za mu abin nan,
amma yanzu
amma ba waran nan ba, to amma sai ya zamo kudin goro da ake yau da gobe, sai gashi ya zama mahasin wannan ya tashi wannan ya tashi, saboda me mai yiwa kila wani daga cikin wanda ba yaran su ba, misali kila ko musulmi yayi wani abu sai ya dauka cewa ai dun musulmi haka suke, to wannan abu sai ya tsoratar da su, wanda suke tashi su ba
wani su ma su kara tsoratar da nasu al'umma,
eh har sai ya zama to a garin suke, amma yanci sun koma isu
wato sai ne suka zabi bangare,
suka ware kansu daban suka koma isu ne, kamar da ma gari ne kamar da jimi kina Hausawa da Fulani, to sai ya zama wani area ne daban, wani bangare daban wanda su ne suka koma, sai kinga wannan ba abin nan bane ba,
saboda kudin goron da ake baka sauna baka sai ga tsomi muna bi sanda muke yara amma wallahi hazuwa coci na iya kada gangan coci sosai, haka yaran su mu dauko su mu tafi su ran juma'a, akwai kaskan san yaro shi bai bambanta almajiri da wanda ba almajiri ba, akwai wani abu da yake cewa babi Allah ya babi Allah, su ba su zo suna yi muna babi Allah tare da su a bakin abun nan a bakin masallaci a dan baka naira biyar sisi haka, yaran kista ne fa dan mu yaran musulman muna haduwa da su
ana zaman amana,
zaman amana
ban ba mu manta ba, ai lokacin maulidi in ka lura tunda abu ne na shekara
da gaske
ba ka bambanta wani musulmi da kirista, idan za a kirismeti ta kallon watan nan da ake a ce ga matan nan da yaron ta, mu ma sai ka ga musulmi
wanda sai tuna man da wani abu a cikin garin malumfashi, akwai wasu lokuta can baya ake irin maulidi kamar kika ce maulidi irin a shekara-shekara ake yi, to akwai wanda ake yi na zagaye, bambanta akwai wani wanda shi kirista ne ma, saboda irin zaman da aka rika yi a lokacin da kafa irin wannan kudin goron yakan fito ya zauna da irin wannan waƙoƙi da ake yi na yabo, za ki ga fito ba wani wanda ke hantar shi ko ya hantar mutane
haka,
ba kuma wanda zai taba shi, bai da wani tunanin cewa mutanen nan za su iya attacking na
ko kuma shirin da ba dan addini
ba ne sai ke ba ga yaran sai ke ba
a lokacin duk babu wani yana cikin hankalin
wanda ba wannan duk wannan babu su, amma yanzu babu wannan saboda kudin goron da ake,
kamar yanda kuka dinga bayanin nan kun zayyano mana abubuwa da yawa da illar wannan kudin goron ya janyo wa rayuwar mu da kuma zamantakewar mu a matsayin mu na al'umman kasa daya wanda suke da bambantan al'adu da kuma harshe. Akwai mafita ta inda za mu gyara duk da yake a lokacin da aka yi barna gyaran sa baya zuwa a lokaci daya, amma akwai wani mafita da muke da shi ne inda za mu iya kyara kila gyara in abinda muke ciki da kuma sa 'ya'yan mu akan saiti don a dawo da jiya yau.
Ni dai a tunani na ina tunanin kamar da yanda ake yi a da tun yara suna makaranta, za ki ga irin yaro dan fure nursery
ko yaro dan Najeriya zaki ga an ce ai wannan yaron zai shiga ƴan Yarbawa, wannan yaron zai shiga Igbo, wannan yaron zai shiga Fulani. Haka zaki ga dai an cakuɗa abu
ko da ba addini da al'adar sa bace.
Yawwa, dan haka ake yi. Zaki ga Fulani za su yi na Igbo saboda ai su ma ƴan farare ne. Zaki ga su ma Igbo za su yi na Fulani, Hausawa za su yi na Bare-bare, duk dai za dai ai. To wannan ne shi zai ƙara hada kawunan mu gaskiya. Saboda yaro tun yana
da wani matashi ya malama su mai ta ce ga irin abin da ke tunanin za a yi, wato a fara tun daga kasa yara tun suna makaranta.
Gaskiya haka ne, saboda kwakwalwar yaro a lokacin abu da take gaskiya
haka ne. To malama Sadiya fa,
to ni dai nawa a tunani na kauna da inda kake a rayuwa, inda kauna ba abin da ba za ka wa mutum. Yanzu alal misali in Bahaushe ya dauki abinci ba in yamari, wallahi ba lallai ya ci ba a wannan halin, amma a da ba
hakan sai ya turo min da wani abu. Mun je Lagos ko suna dawo waran da zamu dawo a cikin motan da in yamari da Hausawa, sai muka zo zamu ci abinci a wani gari ana cin shi abaji. Wallahi wani Bahaushe a cikin mai kudi ne yace duk mu je mu ci abinci zai biya. In yamari ne suka zo suka ta kallon shi da wannan yazo ya yaran su na in yamari ci, wannan yazo ya yaran su haka ne. Aka ci ana mamaki ya sa ai wanda biyawa duk mutan nan kudin abinci. To kin kone yana so a sauna waje guda dai a zamana mutum daya, sannan kuma
wato shi na shi da ya tashi kudin goron na alheri yayi
na alheri yayi. Mafita anan shine batun kudin goron nan dan Allah jama'a a daina yin sa.
Kani in ga maka kana ruwan ma malam ku mun nan ku ne ma ku fa shiga cikin ruwan wannan magana kudin goron ku ku ne kenan ko
a matsayin na fulata ne,
a matsayin mu a matsayin na fulata ne wanda nake ganin mu ne yanzu ake yarfa wannan kudin goro,
mu ne kasuwa
mu ke kokari ya cinne don gaskiya mu ake kudin goro nan kuma mu ke mu illa to a daina.
Ni abin da nake gani a game da batun kudin goron nan, in har ana neman a samu mafita dole ne a dawo da tsari irin na da. Ni a tsari irin na da tun daga makarantu da ake sa yara dole yanzu a dawo. Ni Bahaushe wannan Inyamuri wannan Kanuri wannan wani ne mu zo duk mu zuka sa yara mu makarantu guda. So yanzu saboda wannan kudin goron da nake ga miki ya ja hata makarantu kusan araba su
haka ne.
Wannan zaki ba in kika dauka zaki wannan bangaren kawai
ko da ba gwamnati ne sai rabon ba, idan kai ka tashi sa yaranka ne zaka duba ka gani wani insu mutane ne ciki
to ki idan har muna taron ni gani Bahaushe
aka kila
ka wato abu ni gani Bahaushe ne musulmi, wannan gashi Inyamuri ne Kirista, ko muna taron wuri guda zai iya fahimta halaye na, zai iya fahimta anan zamu iya gane cewa ah to wai da yadda ake fadin cewa duk mutanen nan mutanen banza ne kuma an musu kudin goro an musu ne shi ba haka bane ba. To wannan zai iya kawo soyayya tsakani har ya zama an hade gabaki da na dai kenan. Na biyu kuma maganar gaskiya su kansu ƴan siyasa na taka rawa wajen ganin rabuwa tsakani da yin kudin goro, saboda a lokacin da suka nemi suna buƙatar wani abu lokacin za su ce muku ni Bahaushe ne musulmi, shi ma haka a lokacin da ya nemi abu zai nemi cewa ni Inyamuri ne dan kudu kuma Kirista, bai kamata a ce ku zaɓi wani ba. To haka waɗanda saboda suna da kaza suna da kaza mu ga mutane ne ba su wanda ba haka bane ba, wanda idan muka kalli irin rayuwar da magabatanmu da suka wuce irin su mu talakawa talakawa irin su sarda wani misali a lokacin nan duk a wannan lokacin shin ba a siyasa wannan lokacin nan
ana yi,
amma sai gane za ki ga an dauko wanda ba Bahaushe ba ba yare
ba an daura shi akan wani
mataki kuma wani mataki kuma yake tafi ba mai kallon wannan
haka shi ake kallo ba kabila da ya fito
sai an tabbatar zai iya. To yanzu ai misali idan ana ta wannan kudin goron gabaki daya sai mu ce dole mu sai namu, misali sai namu namun nan kila bai iya ba, misali in baki misali a ce jirgi ne zamu hawo sai a ce mu dole sai namu zamu hawo saboda mun waɗancan kudin goron cewa dukkan su musulunta ne, namun nan bai iya ba saboda Allah zake dai dauke ki kai ya tuka jirgi
kai da kanka ma zaka ji ba zaka shi ba
to idan kauda in wancan ya iya kuma ba wanda ba nakan ba kuma ba sai ga iya. To kinga dole ne wannan magana ta kudin goro dole ne wannan ina ganin aka yi waɗannan tsarika za a kawo ƙarshen wannan al'amari na kudin goro da ake.
Mallam Abbas, mallam Kumo, mallam Sadiya da kuma mallam Soyayya godiya nake kwarai da kasancewan ku cikin wannan zaure. Kun yi tattauna sosai akan maganar kudin goro wanda yake lalle ba wai mun gama bane, fadaddan abu ne wanda yake da rassa kala kala, za a iya taba addini a cikin maganar kudin goro, al'ada, zamantakewa, hanyar ma kasuwanci da duk abin da ya kama kudin goron nan ba inda bai taba ba. Da fatan za mu duba illolin da yake janyo mana a cikin wannan al'umma namu mu gyara mu dawo ko da ba a dawo da ba, amma mutum ya dinga yin adalci ga abokan zaman. Ya hausa da yarma da Igbo a Najeriya, Najeriya ƙasa ne,
uwa ne, uba ne, ya kasa ne ya kuwa ne ya
da ke ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bari ku rayu da ku kira kuma mun ga ayyukanku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Farko na shigo daga Sokoto da wa muke magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dello Garba din Sokoto a Najeriya.
Wa alaikum salam.
Gaskiya dangane da wannan maudu'i da kuka rantsuwa na irin kudin goro da aka wa al'umma ko kuma jama'a, gaskiya bai kamata ba. Dan kowace kabila ana samun mai kyau kuma ana samun mara kyau kuma ana samun mai kuskure. Da haka dan wani yayi dan akwai kabilar da take wani abu sai bai kamata ba gaskiya a yi musu kudin goro, wannan gaskiya ba adalci na ba kuma ba abu ne wanda ya kamata ba. Dan idan ana yin haka gaskiya babu zama lafiya kuma ba a samu ci gaba. Ko wani irin mutum ya kusuri ne, dan haka dan wani yayi abu duk sai bai kamata ba ana dorawa ga dukkan al'umma lahirin mutum guda ya jawo masu sauran al'umma, gaskiya wannan bai kamata ba. Wannan ita ce ta gudunmuwa ta BOA. Nagode.
To mun gode Malam Bello da wannan ra'ayi naka. Ga da wa muke magana? To kaman dai layi ya goce. To masu saurare yayin da muke jira wayoyin ku su shigo ko shakata. Afwan ga kira nan ya shigo. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Tuna da Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, sam abinda nake so in bada na gudunmuwa dangane da wannan maudu'i na yau. Gaskiya al'amarin idan aka ce wai har akwai yiwuwar a ce duk mutane za ka gamu duk mutane saboda wani ya maka wani abu, yanzu misali shin ga ainihin Bahaushe ne can ta gariya kuma Bakano, wanda yake idan aka ce wai wani Bakano guda ɗaya ya miki wani abu kika ce a'a dukkana ba mutanen keke bane, can ga ai an yi wankara kudin goro. Haka yanzu misali yanzu in ce ai zage zage duk gaba ɗayan su halayyarsu daban ce, can ga ai in ya musu haka ne musu kudin goro. Haka matsayina na Bahaushe yan kalli in ya bari ko bai rabe sai in ce mai a'a an yarbawa duka can kaza ne ko kazamai ne ko kuma faɗi wata mugu a abin nan da tare da su, sai da ban musu adalci ba. To don haka mutane ya kamata mu kiyaye al'umma kudin goro, idan haka za a samu ci gaba. Na wadan ra'ayi kenan, da fatan za a tashi na ga Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya. Na gode.
Mun gode Alhaji Musa. Har yanzu dai a jihar Kaduna ga kira nan daga Zaria. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Hayya barkanki da yamma, barkanki da aiki.
Barka da warhaka.
To kina tare da Isiya dan kishin Najeriya daga Hankali garin kuma Sobo a jihar Kaduna.
To Malam Isiya, muna jin ka. Ka ji maudu'in
namu yau. A matsayina na bafilata ne tsakani har ga Allah wannan kudin goro da ake yi. Gaskiyan al'amari ba a ma kabilun Najeriya adalci kuma ba a ma jan Najeriya adalci. Sabili da ina da dalilai kamar haka. Mafi akasari zaki ga wani zubin in ma an zo za a yi wani babban laifi a wani gari ko kuma cikin gari, haka za ka ga yan cikin garin suke jawo irin wayannan mutanen su su aikata irin wannan ayyukan. To su kuma wayanda ake kama mafi akasari za ka ga Filani ne waɗansu ake kama, kuma waɗansu kuma sukan sa kayayyakin Filani sai a je a kama su. In aka ga mutum da ƙyar shara da sanda, to ko da wasu irin ƙabila ne za a ɗauka shi ba Filani ne. To don Allah don Annabi, ina so in ja hankali al'umman Najeriya a ji tsoron Allah. Ina fata Hajiya za ku sha lafiya. Isiya ɗanki Najeriya. Na gode.
To mun gode Malam Isiya. Yanzu kuma ga kira nan na shigowa daga jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Suna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To masha Allah, gaskiya bugun goro da ake yi a ainihin kabilu na Najeriya gaba ɗaya, ko na duniya gaba ɗaya. A musulunci dai haramun ne na farko. Haramun ne ka samu ni wata kabila daya ka ce ai su kadai ke aikata abin da bai kamata ba, saboda yayin al'amura da ake na gaba'i da zubar da jini da sauransu ba kabilar da ba ta ciki. Saboda haka abin da nake jan hankali ga ƴan uwana al'umma gaba daya, a daina kiran wata kabila a ce ai su kadai ke yin kaza, ko wace kabila na yi. Tana dun wannan abin da yake kawo mana tashin hankali tunda wannan siyasa ta shigo a duniya gaba daya, tace ta kawo mana tashin hankalin nan. Saboda haka a koma farkin Allah annabi a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya gaba daya. Assalamu alaikum.
To mun gode ga wannan ra'ayi naka Malam Ibrahim. Masu saurare, da waya Malam Ibrahim muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatar da shirin, Zahra Aminu Sage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti, da kuma injiniya mu na yau Mr. Misha, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Na addini ko na siyasa, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarbawa da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. I'm gonna make you mine.